الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو بيوغا وطن رمضان أولا شكرا تهجرا تدبو دقلي فؤلو لتلاتين دبوكي kuma yau bakwai ga watan Yuni watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya zamu tashi darasi na biyu a cikin tafsirin mu na alqur'ani da muke a wannan wata na Ramadan mai albarka yau zamu tashi aya ta 2 a cikin wannan sura na mun karanta ayar farko yau zamu tashi aya ta 2 insha Allah amma kamar yanda muke alƙawari zamu karanta tambayoyi wannan kira yace wani irin kira za a yi game da wasu ƴan Najeriya masu fadin miyagun maganganu ga shugaban kasa sakamakon halin da aka shiga na matsi masu waɗannan halayya shin za su sami ladan masu hakuri kuwa to wannan a hakika yana daga cikin ladabin da Allah madaukakin sarki ya ladabtar da musulmi kan cewa idan al'amari wanda yake ya shafi al'umma ya zo a mayar da shi zuwa ga jagororin jama'a wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bi idan al'amari na aminci ko na tsoro ya zo musu sai su yayata shi walaw radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum da sun mai da maganar ya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ya zuwa ga majibintan lamari a cikin su da waɗanda yake za su tace ainihin manufar zancen su sanya shi a mahallinsa da za su san shi ba kowa ne bai kamata mutane su rinka yawan maganganu ba akan abubuwan da ba su da cikakken ilimi don saboda idan mutum zai magana sharadin mutum ya yi magana wanda zai zamanto ya tsira a wajen Allah ya yi magana da ilimi da adalci amma idan ba ka da cikakken ilimi kai magana ka yi cikin jahilci idan kuma ko da ka san abin kai magana ba da adalci ba saboda kiyayya saboda gaba saboda mugun nufi saboda kullata saboda dai manufa wadda take ba ingantacciya ba to nan ma ka saba ma Allah kuma Allah madaukakin sarki zai nemi kai mai hisabi zai maka hisabi Allah ta'ala ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba idan za ku yi magana ku yi adalci koda akan wanda yake wato ma'abucin kusanci ne dan haka maganganu da ake to ko musamman shugaban kasa yana da haƙƙi shugabannin al'umma suna da haƙƙi akan al'umma domin duk abin da zai mugusta su a cikin zukatan mutane barna ce ba zai kawo alheri ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayin shugabanninku sune waɗanda yake kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a wato mafi sharrin shugabanninku sune waɗanda kuke tsine musu suke tsine muku to ba ma so mu shiga cikin irin wannan idan mutum zai faɗi magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru ga faɗi alkhairi ga shugabanni kai musu addu'a in sun inganta ingancin al'umma ne baki daya in sun kyautatawar al'umma ne baki daya ba kyautatawa bane ai ta sakin baki da zagi akan su zagi da suka ba abinda zai amfanar amma in aka mayar da al'amarin wato ma'abucin haƙƙi yana da haƙƙi idan abu ne wanda yake an yi na tsangwama wanda yake hali da ake ciki a mayar da shi zuwa ga jagororin al'umma dan a sanar da su halin da al'umma suke ciki wannan babu laifi amma a shiga cikin kafofin yaɗa labarai ana ta zage-zage ana ta tsinace-tsinace wannan ba tarbiyyar musulunci bane amma mutane su yi a kwanga su je su kai zuwa ga shugabanni zuwa ga 'yan majalisa zuwa ga sarakuna zuwa ga gwamnoni zuwa ga su kansu masu ba mu shugaban kasa shawara don da aka san za su faɗa abin ya ji su sanar da sunar da su halin da al'umma suke ciki wannan babu haƙƙi babu laifi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li sahibil haqqi maqala ma'abucin haƙƙi yana da haƙƙin yayi magana yana da haƙƙin yayi magana cewa ya shiga cikin tsanani an zalunce shi ko an yi masa wani abu yana da haƙƙin yayi magana amma a yi maganar inda za ta yi amfani ba yi maganar inda yake zai zamanto ba ta da wani amfani ba sai dan kawai ya je dan kudin da zai biya masu kafofin yaɗa labarai ya biya su domin ya je ya tababatu maganar da yake daga baya ba za ta tsina nama al'umma komai ba sai dai ma a yi masa hisabi domin Allah zai bincike shi shin wannan maganar da kake yi